خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساجي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرمة أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي إندمي تروس إسلامي سنتا أنا غرم مدوغري جهر برنو yau muna yammacin 16 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da 5 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya Allah muke roko ya dace da mu ya mana tawfiki ya ba mu ikon fadar daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya garba mana kyawun ayyukan kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar mu ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi jiya mun kai ƙarshen ayata 49 kuma da wannan muka kammala kissar annabi Nuhu alaihi salam yau kuma insha Allah za mu fara da ayata 50 kissar annabi Hud alaihi salam kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi wannan yana cewa zuciyata wato tana tunani mara kyau amma ba dan saraina ba ina ta yin kokarin kaucewa menene ya kamata in yi abun yana mun zafi sosai dama haka shelan yana yakar mutum ta hanyoyi da dama daga cikin manyan makaman shelan yi maka waswasi rika sa maka shakka cikin al'amura da dama musamman abin da shafi addininka daga cikin waswasin sa isa maka tunani mara kyau ko isa ka kana tunanin zaka aikata laifi ko zunubi ko kana munana da zato ga Allah suna nan da yawa to babban makami shine mutum ya koma ga Allah komawa ga Allah ka nemi tsarin Allah ko in ma yanzagannaka min shaytani nazgu fasta'id billahi ka nemi tsarin Allah da ikhlasi a'udhu billahi minash shaitani rrajim yawaita wannan sannan kuma ka yawaita istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai abota da mutanen kirki kai abota da mutanen kirki in ba darura ba sannan kuma ka daina kadaita zama kai kadai to zama kai kadai yakan wannan wata dama ce da shedan zai amfani da ita ya riga jefa maka tunani amma kana cikin jama'a wannan zai rage maka karanta alqur'ani da wani ayyukan alkhairi kuma ka nemi ilimi ka rika sauraron malamai ana fada kisar ko kuma a rayuwar Abdullah ibn Wahab da daga cikin manyan almajiran Imam Malik wa min rijali kutubu sita babban malami ne na hadisi wa yana daga cikin manyan almajiran Imam Malik mutumin kasar Misra yace ko kuma al'amaransa shenan ya rika masa wasa akan annabi kis halittar annabi Isa bin rayuwas ita masa wasa shine sai ya fada wa wani ita kaje ka nemi ilimi ya nemi ilimi wannan shubuhar ta kau har ya zamanto ɗaya daga cikin manyan malamai na addinin musulunci kana karanta Buhari ko Muslim kutubu sita za ka sunan sa Ibn Wahab Abdullah Ibn Wahab to saboda haka neman ilimi shi ma yana da muhimmanci domin ko shedan ya kawo maka tunani da kai ɗalibin ilimi ne to Allah zai hore maka inda za ka kawar da wannan tunani to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da duk wata mummunan tunani daga gare ka da kuma sauran ƴan uwa wanda ya fi samun matasa an lura wannan matasa ya fi samun su wannan to saboda haka domin matashi galibi yana da shubuha yana da sha'awa to wannan ma wata kafa ce da shedan zai amfani da ita da ya kawo maka waswasi ya shudar da kai Allah gara mara lafiya da imani, amin, tambayata ita ce mace idan ta taba zina kuma ta tuba za ta yi aure, wajibi ne ta fadawa wanda za ta aura ta taba zina? Ba wajibi ne ba, kuma bai makamata ba. Idan mutum ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah tsakaninsa da Allah, attabi min dhanbi kaman la dhanba lahu. Idan Allah ya jarrabi mace ta yi zina kuma har ta tuba ya samu wanda zai aure ta, ba sharadi ba ne a tafara masa cewa ta yi zina, bai ma dace ba. Don wannan ai zai jefa shakka cikin me zuciyarsa, kila mace ya fasa auren ko bai an auren ma ya samu wannan labari ta fada masa, sai ya ji wani ba a ransa, sai ya rika jin cewa har yanzu ba anya wannan tubar tata da gaske ne kuwa. In ya bar gida sai ya samu shakka a kanki, in za ki fita sai ya samu shakka a kanki. Yawa, tunda yin laifi kuma kin tuba, sai kuma sai dai ki tabbata akan wannan tubar, ki tabbata akan wannan tuba, Allah ya tabbatar da ke. Yanzu idan na yi talan tarawihi da liman daga farko har ƙarshe, kana da ladar mutumin da ya kwana yana sallah, to idan ka tashi tsakan dare, shin kana da lada? Ai, gurgunan aikinka gurgunan ladanka. In kai sallar tarawihi tare da liman daga farko har ƙarshe, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Allah zai baka wannan ladar. Kuma in ka sake samun dama ka tashi cikin dare ka yi wasu salloli, kuma Allah zai baka ladar. Allah karimi, Allah zai baka ladar. To sai dai ba a son ka sake ka maimaita wutiri. To amma da ya sauka za ka yi sallah, shikenan kuma sai ka tsaya. A yawan alheri, yawan gurgurdan yawan alheri ga yawan ladanka. Jiya wajen bayanin kisar annabi Nuhu alaihi salam da na karanta ayar waje anna zurriyatahum al-baqin, me aya ta gaba? Wa tarakna alayhi fil akhir. Amma ni mene ce? Akwai wanda zai tuna? Na? Ko ba ku tuna wannan gurin? To hankalinku ya ji, ka san mutane ba zama wajen karatu ba, ana zo ne gurin karatu, amma sai ka ji ana cewa wani yana cewa na'am, amma hankalinsa yana waje. Yace wa barakna ba haka, yace wa barakna alayhi bil akhir. Dike lokacin duk muna magana ne bi salami minna wa barakatin, duk akan magana ake akan me albarka, to shi duk tunani na ya tafi me akan albarka. Nace wa barakna alayhi bil akhirin wa tarakna alayhi bil akhir, ma'ana mun wanzar masa da kyakkyawan yabo. Wannan ma shi ma albarka ne, ai ya daga cikin albarka, mun wanzar masa da kyakkyawan yabo. Duk sanda aka tuna shi ana yaba masa. Annabi Nuhu alaihi salam bawa ne mai yawan godiya ga Allah, duk wani yana daga cikin albarkar da Allah ta'ala ya ba shi. Amma ba ku tuna ba, an rama shi ma bai tuna ba, nan an rama duk ba su tuna ba, ba ma ki tunanin su ya je wani guri ne. To duk wanda san da aka ji aka yi kuskure alqur'ani ba za a shiru ba, wannan mu'jiza ta alqur'ani. Misali kana cikin sallah sai suratul nasi, qul a'udhu birabbin nasi, sai abun ka kasa karantawa. Ka kasa karantawa. Ana bayyanta? Injiniya ya ci ja ne yake ba mu labari, ya daga cikin dattawa na wannan masallaci. Ya ce akwai wani taro ne aka yi a wani gari ne a nan arewa. Shi Abubakar Mahmud Gumi shi ma ya halarci taron. To limamin gari gaba ɗaya aka kira shi ya zo ya bude taro da addu'a. Limamin gari gaba ɗaya fa a wata jiha ta arewa. Ya zo zai karanta fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kasa karanta fatiha. Ya tsaya yayi abun bai yi. To shi ne Sheikh Muhammad Abubakar Gumi tashi zo ya tsaya. Yace wannan jama'a kada ku yi mamakin wannan. Wannan mu'jiza ce ta Alkur'ani. Allah ne yake nuna ikonsa akan wato dangane da Alkur'ani. Yana so ya tabbatar wa mutane wannan Alkur'ani daga Allah yake. Saboda ba abin mamaki wani abin da ya sabu liman, ya yi bayani, ya yi bayani. Yace liman bismillah. Daga kuma sai liman ya miƙe ya karanta fatiha ya addu'a ya je ya zauna. Saboda haka Qur'ani mu'jiza ne babba daga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.
Amin.
Wa ila 'adin akhahum huda.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
نعم الله تعالى كتب إلى عاد أخاهم هودا ومن أيكو وآداوة لنقنصوا النبي هود قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم تانين كبوتا والله ما لكم من إله غيره باكو دون أبن بوتا بند الله سبحانه وتعالى in antum ku ba komai bane ba kowa bane ku ba wasu bane illa muftarun illa masu suke kiran ƙarya wanda suke kiran ƙarya suna danganawa ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Hud alayhi salam tsakaninsa da annabi Nuh alayhi salam mutane biyu da ake cewa shi annabi Hud dan Shalakh dan Arfakhshada dan Sam dan Nuh mutum mutane uku ne ko ga Sam dan annabi Nuh ga Arfakhshada sannan kuma ga Shalakh mutane uku ne tsakanin sa da annabi Nuh alayhi salam shi ma daga zuriyar annabi Nuh alayhi salam Allah ta'ala ya aike shi zuwa ga Adawa Larabawa ne da suke suka rayu a can yankin kasar Yemen a can suka rayu su ne farkon wadanda suka bauta wa gumaka bayan tufan bayan Allah ta'ala ya tsare da annabi Nuh alayhi salam da mutanansa suka sauka duniya suka ci gaba da rayuwa suka hayayyafa kuma zuriyarsu suka ci gaba da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suka dawama akan tauhidi har zuwa lokacin Adawa to a lokacin suka fandare suka bar bauta wa Allah suka koma suna bauta wa gumaka saboda haka su ne farkon wadanda suka bauta wa gumaka bayan tufan to shine Allah ta'ala ya aiko musu da annabi Hudun alayhi salam dalilin da ke nuna cewa annabi Hud shine ma'ana manzo da yazo bayan wato ko kuma mutanen Adawa sun zo ne bayan annabi Nuh alayhi salam annabi Hud alayhi salam yake bara jama'ansa wata sura wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wato hutuna lo sanda Allah inda Allah ta'ala ko sanda Allah ta'ala ya sanya ku wato ku ne kuka mai ban kasa bayan mutanen annabi Nuh alayhi salam saboda haka annabi Hud alayhi salam ya zo ne bayan annabi Nuh alayhi salam sha sama a gurare haka wasu guraren Allah ta'ala idan ya kawo kisar annabi Nuh alayhi salam sai kai tsaye sai kawo kisar annabi Hud alayhi salam kamar yadda aka yi a nan gurin bayan kisar annabi Nuh aka kawo kisar annabi Hud alayhi salam to Allah ta'ala yake cewa ila adin ma'ana wa arsalna ila adin domin a can Allah ta'ala me yace عشان الله تعالى من يجي دعني دع النبي نوح عليه السلام وأنا قد أرسلناه فنكما وأنا أكي أطفي أكن أرسلنا وإلى عاد ما أنا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا من أي قولة هود عليه السلام زواج أخاهم هودا أخاهم نؤوس Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Hud dan uwansu wajen kabila da nasaba shi ba bare bane ba wani mutum ne daga wani gurin aka dauko shi aka turo shi a matsayin manzo ba kuma hikimar wannan dama annabawa da manzanni suna zo da masako ne kuma al'adar mutane duk wanda ya zo musu a matsayinsa na bako wanda ba san shi ba kuma ya zo musu da sabon abu ba zalle bane su karbi wannan sakon su ce ba mu san shi ba kuma abin da ya zo sabo ne saboda haka ba za mu amshi abin da ya zo da shi ba to shi yasa dukkanin annabawa da manzanni da Allah ta'ala yake aiko su, Allah subhanahu wata'ala yana aiko su ne wato daga cikin mutanensu, don unsu ne Allah ta'ala yake turo su a matsayin manzo. Ad ya zama sunan kabila, amma asali suna ne na mutum, shi yasa aka samu irin wannan suna na kaka, musamman kakan kabila ya zamanto suna na wannan kabila. Kamar Tamim, akwai kabilar Tamim, asali lafazin Tamim suna ne na wannan mutum, sannan kuma ya zamanto suna na kabila. Akwai irin su Bakar, suna ne asali na wani mutum, ya zamanto suna na kabila. Saboda wa ila adin akhahum huda, mun aikowa adawa, kabilar adawa dan uwansu wanda sun san shi, sun san asalinsa, ba bako ne a gare su. Wanda muka yi bayani dama, dan adam wata karban sako daga wanda ya sani ya fi sauki akan wanda bai sani ba. To Allah subhanahu wa ta'ala kullum idan ya tashi turo da manzo, yana hayya'a, yana shirya asbab na karbar wannan sako. Shasa annabin zai zumunto daga kabila ko da kuma daga gida wanda yake mai daraja, ba za a gidan da ba san su da wani laifi ba, balle har a ce kai ne yau kuma za ka zo, za ka kira mu zuwa ga addini Allah mu gyara halayenmu, bayan kakanka ya yi kaza, bayan kakanka ya yi kaza, duk wannan babu. Wanda sun san shi, sannan kuma dan yaransu bilisani qaumi, ya musu magana da yaran da suke fahimta. Duk wannan asbab ne Allah ta'ala yake hayyawa, yake shiryawa domin mutane su garbi sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila adina kharum huda qala, yace ya qaumi, ya harfun nida domin jan hankali. Dama ana sa ya ne domin jan hankalin mutum, ka nuna masa muhimmancin, kamar ka ce wane, da kuma ka ce ya wane, ya wane ya fi nuna wato muhimmanci wajen isar da sako da kake so ka isar masa. Qaumi, mutane na, kamar yadda muka faɗa a kissar annabi Nuhu alayhi salam, wannan yana nuna shafaka da talattuf, tausayi da jin kai, yana nuna kuma alamar ƙauna. Mutane na, mana abin da nake faɗa muku abu ne wanda yake zai amfane, abu ne mai alkhairi, domin ko mutane na ne, ba zan faɗa muku abin da zai cutar da ku ba. To menene wannan sako? U'budullah, ku bauta wa Allah. Allah ne ya halicce ku, ku bauta masa, ku tsarkake ibada saboda shi. Malakum min ilahin ghayru, banda Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai shi, shi ne mahaliccinku. Saboda haka babu wanda ya halatta ku bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne kuma sakon da duk wani annabi ya zo da wannan yake fara kiran mutanensa, ku ubudullah, ku bauta wa Allah, domin wannan shi ne tushe. Idan tauhidi bai inganta ba, idan ba su san Allah ba, ba su yi imani da Allah ba, babu abin da za su yi zai yi kyau. Sai idan an yi imani da Allah, sannan ne to duk abin da za su yi zai samu gindin zama. Sai annabi Nuhu alayhi salam ya nuna musu irin kuskuren da suke a kai, bayan ya faɗa musu abin da ya kamata su yi, ubudullah, ku bauta wa Allah shi kadai. Kuma su abin da suke yi shi ne bautawa gumaka, ba Allah suke bautawa ba. In antum, ku ba su kowa ba ne abin da kuke a kai, da abin da kuke aikatawa, illa muftarun, illa kawai ku masu wato kage ƙarya ba kuke kuna dangana zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ta yaya suka dangana, suka ƙirƙiri ƙarya, suka dangana zuwa ga Allah subhanahu wataala, da suka riƙi gumaka abin bauta, su ce su ne allolinmu, su ne waɗanda za su cece mu, su ne waɗanda za su amfane mu, su ne kuma za su kare mu daga azaba gobe kiyama. To kaga wannan ƙarya ce suka dangana zuwa ga Allah subhanahu wataala. Babu inda Allah ta'ala ya ce a bauta wa gumaka, babu inda Allah ta'ala ya yarda a bauta wa gumaka, ko aljini, ko mutane, ko mala'iku. Duk halittar da Allah ta'ala ya halicce su, Allah ya halicce su ne domin su bautata masa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saboda haka wato kafirai su zo su wato samu gumaka, suna bauta musu, wannan ƙarya suka yi, ƙarya sun yi wa Allah ƙarya ne, Allah subhanahu wa ta'ala bai umurce su da wannan ba.
Ya qaumi la as'alukum 'alayhi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
نعم النبي هود عليه السلام ya cewa da cewa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajra bazan tambaye ku wani lada ba akan wannan da'awa ko kiran da nake muku. In ajira illa ala Allah, lada na baya ga kowa illa ina ga Allah, gurin Allah subhanahu wataala. Allazi fatarani, na? In ajira illa ala allazi fatarani, lada na baya ga kowa illa ga Allah da ya kagi halitta ta ya halicce ni. Afala taqilun, yanzu ba za ku hankalta ba? Har wallahi annabi Hud alayhi salam ya ci gaba da nuna ƙauna da tausayi ga mutanansa. Ya qaumi ya ku mutane na, nana ta wannan yana nuna irin yadda yake tausaya musu. To bayan ya faɗa musu asalin sakon da ya zo da shi na abautawa Allah subhanahu wa ta'ala, yanzu kuma sai ya ci gaba da abin da malamin ya karanta mana, yi musu bayanin abubuwan da za su sa su karbi da'awar tasa. Ga sakon da ya zo da shi, abautawa Allah shi kadai, abauta wani Allah wanda ba daidai ba ne, wannan ƙarya ce, Allah bai faɗi wannan ba. To kuma ta yaya za su fahimci shi? To shi ne yake faɗa musu, ya qaumi ya ku mutane na, la as'alukum, ba zan tambaye ku ba alaihi, ma'ana alal mazkur, akan abin da nake faɗa mu, abautawa Allah shi kadai, ko akan sako da na zo da shi, ko akan da'awa da zo da shi, abin da nake faɗa muku ba harka ce ta kasuwanci ba. Ba riba nake nema a gurinku ba, ba sai kun bani kuɗi ba, wannan da'awa ce kyauta zan muku, kuma alkhairin zai koma gare ku. La as'alukum alayhi ajra, ya faɗi wannan ne domin kawar da tuhuma. Ba mamaki su yi tunanin cewa annabi Hud alayhi salam ya zo yana wannan da'awar yana neman wani abu daga gurinsu, ko yana neman wata alfarma ko wani matsayi ko su tara masa kuɗi. To ya kawar da wannan shubha, kuma ina so ya tabbatar musu wannan nasiha ce tsakani da Allah subhanahu wataala, don alkhairinsu ba don neman wani abu daga gurinsu ba. To wannan ma kamar da muka yi bayani a kisar annabi Nuh alayhi salam, yana daga cikin muhimman abubuwan da da'iya mai wa'azi bai shirya da mutane ya lura da su, shi ne ya yi wa'azinsa tsakani da Allah. Kada ya bari waɗanda yake musu da'awa su fahimci cewa yana neman wani abu ne a gurinsu. Duk sanda hakan ya faru, to da'awarsa ba za ta yi kima ba, ba zai yi nasara cikin da'awarsa ba. To shi yasa duk manzanni suna jaddadawa al'ummarsu wannan din, wannan shi ne tubali. Don me kake wannan da'awa? Don amfaninka ne ko don amfaninsu? To sai ka tabbatar musu don amfaninsu ne, ba don amfaninka. To a nan ne sai a fara a tafiya a ci gaba da wa'azi. In ajriya illa ala allazi fatarani, in ajriya lada na baya ga kowa, baya gurin kowa illa ala allazi fatarani, lada na yana gurin Allahn da ya halicce ni. Fatarani ma'ana a khalaqani min ghairi sabiqi mithali, shine fatir wanda ya yi halitta, halittan da Allah ta'ala ya yi babu kafin Allah ya yi wannan halitta, babu misalinsu. Allah shi ne ya fari wannan halitta. Siffar kayan da Allah ta'ala, siffar da Allah ya halitta mutum annabi Adam alayhi salam a kai, kafin nan ba siffar mutum irin wani. Haka nan siffar da Allah ya halitta mala'iku, haka nan wannan siffar ba wata siffar da ta riga wani, domin shi ne mai halitta, shi ne ya fari halitta. Fatarani wanda ya halicce ni, shi fara halitta ta. To ladana yana gurinsu. To a nan yana so ya nuna musu Allah da ya halicce ni, sannan kuma ya zabe ni ya aiko ni a matsayin manzo to lada na yana gurbinsa shi zai saka mu shi zai saka mu domin idan shi shine mai bayarwa idan ya bayar ba mai hanawa idan ya hana ba mai bayarwa saboda haka ni ba ni da bukatuwa zuwa gare ku Allah subhanahu wataala da ya aiko ni zai jibinci al'amarina kawo nan ya kunshi wato jaddada imani da Allah subhanahu wataala da kuma dogaro ga Allah subhanahu wataala sai ce ba za ta aqilu yanzu ba za ku hankalta ba ku fahimci cewa ku yi tunani ku ga cewa banda Allah ba mai halitta ba za ku yi tunani ku fahimci cewa ba da'awa da nake muku ina ni tsakani da Allah ba za ku yi tunani ku fahimci cewa bautawa gumaka ba ta da amfani gumakan ba za su yi muku amfani yanzu ba za ku yi tunani ku fahimci cewa ni ne tsakani da Allah nake muku da'awa ya kamata ku yi amfani da hankalinku an fahimta ashe wannan na nuna cewa imani da manzanni karbar saƙon manzanni alama ce ta hankali wanda imani da Allah shi ne mai hankali wanda bai imani da Allah ba mai hankali ba ne ko da ana gari mai hankali ne amma Allah hakika ba mai hankali ba ne don me domin rashin imaninsa zai jefa shi cikin azaba ta abada an fahimta ai kamar mutum ne misali yanzu yana tafiya sai zo wani guri layin ya rabu gida biyu kuka ce wannan ka bi za ka tsira layin lafiya lau ba barayi ba dabbobi ba komai amma in ka bi wannan layi akwai barayi akwai su zaki ba lalle ba ne ka kai labari kai bisa ka tajiri ba an gwada an gani duk wanda ya bi wannan layin halaka zai ya ce ni da wayona za ku nuna mu hanya ba ruwana sai ya bar wannan ya bi wancan da za a gudun mutane wannan yana da hankali ba yi da hankali don me ya jefa kansa cikin me cikin bala'i cikin halaka saboda haka mutanen da suka imani da manzannin Allah da can har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da hankalinsu ko yau duk wanda yake aka yi masa wa'azi zai saurari malamai su yi masa wa'azi ya saurare su ya fahimce su ya yi aiki da abin da aka fada masa na gaskiya wanda shi ne mai hankali amma kuma hankalin mutum in ana masa wa'azi yana fandarewa ya ce na ruwana da za ka kyale malaman nan da Allah suna damun mutane ka wanda ba mai hankali ba ne ba mai hankali ba ne domin hankalinsa bai masa amfani ba to shi yasa yake cewa afala ta'qilun ba za ku yi amfani da hankalinku ba ku tsaya ku saurari abin da nake fada muku ku fahimci abin da nake fada muku da zuciya ta basira da hankali na basira ku karbi sakon nan ya muku amfani duniya da lahira ma'ana in ba ku karbi wannan sakon nawa ba ya tabbata ba ku da hankali sai ce waya qaum istaghfiru rabbakum waya qaum ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka me zai muku yursilis samaa alaikum midrara zai saukar muku ruwa mai yawa daga sama wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfinku wala tatawallu mujrimin kada ku juya baya kuna masu aikata laifi bayan ya fada musu ayat ta gabata wannan da'awa da yake yi musu ba don neman wani abu ba don amfaninsu ne sannan kuma wannan ayar ya kara jaddada musu irin amfanin da za su samu wa ya qawmi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum kuma ya ta nanata ya qawmi ya qawmi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ma'ana ku bar shirka ku bauta Allah subhanahu wataala a shi kadai kuma ku nemi gafarar ubangijinku wannan yana nufin cewa ku yadda akwai Allah da ya halice ku kuma ku yi imani da shi abu ne fida istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ma'ana idan kun yi imani Allah subhanahu wataala zai yafe muku dukkanin kurakuranku da suka gabata shirka da koyewa Allah Allah subhanahu wata'ala bai zai kama ku akan shirka da ta gabata ba zai yafe muku zulubin duk Allah ta'ala zai wanke ku idan kun yi imani zuwa ga Allah subhanahu wata'ala summa tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala asalin tuba shine me idan mutum yayi laifi ya bar wannan zulubin sannan yayi ne da ba zai sake dawowa kan wannan zulubin ba kuma yana aikata wannan zulubin nan take bar wannan zulubin wannan sabon Allah da yake to saboda haka ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bi ta'ati wad dawami ala tauhid da cigaba da yi wa Allah da'a da kuma dawama akan tauhidi kare ta kar Allah subhanahu wata'ala domin mutum zai yi imani da Allah yi imani da manzonsa amma kuma dawama akan wannan addini kamar yadda Allah ta'ala yake so kamar yadda manzon ya umurce shi wani abu ne daban mutum zai iya yin imani gobe ya kafirce ko ba haka ba zai iya yin imani gashi ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon amma kuma wajen aiwatar da umurnin Allah yana sabon Allah yayi wannan ya tsallake wancan ya aikata wani umurnin ba zai aikata wani umurnin ba wani abin da aka hana shi ya nisance shi wani abu kuma ba zai nisance shi ba to ku yi nemi gafaran Allah ku yi imani da Allah ku zamanto mu'minai sannan thumma domin sabati akan addini daga baya ne zai zo kuma abu ne wanda yake kullum kana cikin sa shi imani a matakin farko imanin da ake samu ake so idan mutum yayi ai shi kenan kamar musulmi misali yanzu yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba gama ba amma sai da ayyukan da imanin ke bukatar su su ba su da iyaka kullum kana cikin su to saboda haka akwai bukatar dawwama akan wannan domin ka sanar imanin ka kuma ka kiyaye dokar Allah subhanahu wataala to shine malamai suka ce thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah bi ta'ati da cigaba da yi masa da'a sannan wa dawami ala tauhidi dawama akan tauhidi domin mutum zai iya yin kuskure a yabar addinin zai iya yin zunubi a rubuta masa a zunubi wannan yana nuna mana muhimmancin tabbata qul amantu billahi thumma istaqim tadaidaita akan wannan addini istiqama yau mutane biyar misali za su musulunta kowanne zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga wannan lokacin da musuluntarsu an wanke musu dukkanin zunubansu amma misali bayan wata uku inda za ka zo ka bincike su za ka tarar da cewa zunubinsu mataki iri dai ne amma sun da suka musulunta duk an wanke musu zunubi ko ba haka ba to bayan wata uku za ka zo ka hada zunubansu kila wani ya fara cikin shirka ƙaramin shirka kila wani yana zina kila wani yana shan giya sai ka ji me tabbatar yadda suka tabbata daban ne to shi yasa kullum ana son mutum ya yi imani kuma ya tabbata akan imani to a nan wa'azin da annabi Hud alayhi salam ya yi wa mutanensa ya kunshi su yi imani da shi kuma su tabbata akan wannan imani to idan suka yi wannan me zai biyo baya sai ce yursilis samaa alaikum midrara Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar muku da ruwa mai sawa mai yawa midrara ma'ana ruwa mai yawa ruwa da ake ce kamar mamako ko kuma ake ce mamako ruwa mai yawa kamar daga bakin kwarya to irin wannan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar muku ana fahimta to shine malamai suka ce wannan ya nuna cewa adawa manoma ne mutane masu noma to kuma manomi babban abin da yake bukata shine me ruwa ruwan sama lokacin noma na yi ya zama ya samu ruwa isasshe daga farkon damuna har ƙarshen damuna idan ba samu ruwa a lokacin da ake son sa ba za a samu matsala in ruwa ya yi jinkiri akwai matsala an fahimta ko kuma a tsakiya ruwa ya yanke an yi shuki a shuka ta tsiro kuma daga can kuma a tsakiya ruwa ya yanke akwai matsala ko kuma a ƙarshe ruwa ya yanke akwai matsala ko kuma ruwan ya wuce lokacin da ya kamata ya tsaya nan ma me akwai matsala ba za su amfani gona ba za su lalace to anan annabi Hud alayhi salam yana fada musu Allah zai sukar muku da ruwa mai yawa, ma'ana su manoma ne, suna bukatar ruwa su shuka su noma su samu amfanin gona. To wasu malamai suka ce a lokacin da annabi Hud alayhi salam yake fada musu wannan, sun asanadiyar kin imani da shi, asanadiyar kin imani da Allah da gaskata shi, Allah ya rike musu ruwa, sun samu fari, sun samu matsala. To shi yasa yake kudaitar da su, idan sun yi imani da Allah, matsala ta fari da suke ciki Allah ta'ala zai yaye musu wannan. Ana fahimtar? Sai Allah ta'ala yake cewa wa yazidukum quwwatan ila quwwa, abu na biyu da za ku samu idan kun yi imani da Allah kun gaskata ne, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, na zai kara muku wani ƙarfi, ila quwwatikum akan ƙarfin ku, ma'ana dama suna da ƙarfi, ƙarfi na wadata, ƙarfi na yawan jama'a, ƙarfi wato na zuriya, duk wanda suna da shi. To amma idan sun yi imani da Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara musu ƙarfi akan ƙarfinsu. Ai har ba suna alfahari ba. Fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa, ba alfahari suke ba, suka yi girman kai, suka ce ai wane ne wanda ya fi mu ƙarfi. Sai Allah ta'ala ya ba su jawabi, awalam yaru ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. اه sun manta ka da san da suka ce wane ne wanda yafi mu ƙarfi, waye wannan wanda shi yafi mu ƙarfi, yafi mu adawa ƙarfi, waye wannan, mu ba mu san da shi, a nuna mana shi. To shi ne Allah ta haifa su ansa shi abu mai sauki. To su waye ne ya halice ku? Ne Allah da ya halice ku ya ba ku wannan ƙarfin, bai fi ku ƙarfi ƙarfi ba, ba ku da tunani? To amma duk da haka Allah ta'ala a harshen annabi Hud alayhi salam yake faɗa musu daga cikin sakayya da za ku samu, amfani da za ku samu idan kun yi imani da ni, kun yi imani da Allah, Allah ta'ala zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi, adadin ku zai yawa. Dama ai yawan jama'a ai ƙarfi ne, yawan jama'a ƙarfi ne. To amma yawan jama'a wanne iri? Yawan jama'a masu ma'ana ko yawan jama'a irin sharan da kogi in yana zuwa, kogi ba yana zuwa sharan gusamun ka gusamun sai ga sunan suna da yawa, amma sharan da za ta yi amfani? Yawan jama'a, jama'a masu imani masu amfani wanda su abin da suke yi, ba yawan jama'a da jahilci da talauci da kiyayya da hasada da ba zama lafiya da fitintunu, wannan yawan ba zai amfani. Amma yanzu kamar kasar China da suka yi amfani da yawan su zama ta mai yanzu, su zama ta kowa alamiya, su zama ta ƙarfi wajen tattalin arziki, sun yi amfani da yawan su, yau ya musu amfani. Ka ɗauki Najeriya yau mun kai miliyan 200 da wani abu, ko da ake cewa 230 ne ko 50 ne, wannan kididdigar hukuma na zamani ba mamaki ma yafi haka. To amma yanzu muna fama da matsaloli, barace-barace ne, rashin aiki, rashin sana'a, fitintun ya zama ta matsala. To adadi mai yawa, in adadi mai ma'ana ne, ƙarfi ne. Don in kuna da yawa, makiya ba su tunani yaƙar ku ba, amma kuna in ƙalilan fa za a yi tunani a yaƙe ku. Sannan lafiyar jiki, lafiyar jiki ƙarfi ne, daga cikin ƙarfi mana lafiyar jiki. Misali mutum 100 ba su da lafiya, da mutum 10 masu lafiya, wanne ne su fi amfani? 10 marasa lafiya mai za su yi maka? Suna fama da kansu, suna neman taimako, za su zama wani kaya a gare ka, su zama aiki a kanka. Ana fahimta? To saboda haka wato Allah ta'ala zai ƙara musu yawan adadi, sannan kuma zai ƙara musu lafiya, sannan yawan arziki, sa'atul rizq yana daga cikin ƙarfi. Kuna da yawa amma ba ku da arziki, da ƙyar za ku ci, da ƙyar za ku ci, to yana ƙarfi ana.
za a zo a kawo muku agenda iri-iri, za mu kawo muku tallafi taimako, mu gina muku makarantu, ba ku mukamai, amma ga sharadi, namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, a daina sa hijabi, a daina aiki da shari'a musulunci. In kun yadda za a kawo muku taimako, kuma da kisa saboda talauci ba ku da wadata sai ce kun yadda, amma kuna da wadata ba sa'atul rizq. Arziki shi ma nau'i ne na ƙarfi, domin duk mutumin da yake ko duk ƙasar da duk al'ummar da ba su da ƙarfi ta fuskar tattalin arziki, ba su da ƙarfi ta fuskar ilimi, ba su da ƙarfi ta fuskar siyasa da mulki, to dokarsu ba ta hannunsu, tafiyar da ƙasarsu ba ta hannunsu. Zahiri ne suna da shugabanni da malamai da kazo musu, amma hakikani al'amari kamar yadda yake, misali yanzu kasashen musulmi suke rayuwa yau, ba dan rashin karfin wato tattalin arziki ne yasa yanzu ake wasa da mu ba. Abinda muke bukata sai an kawo mana, abinda muke bukata sai an kawo mana, ba a kera makamai. Duk wata kasar da tana so ta mallaki ta samu zaman kanta ba za a bar ta ba. Ilma shi ne irin abubuwan da suke yake faruwa yanzu a gabas ta tsakiya, tuntuni iri-iri. Saboda haka wato samun ƙarfi alheri ne babba ga al'umma, kuma ƙarfi ya kunshi abubuwa da dama, yawan adadi, tattalin arziki, sannan kuma ƙarfin mulki da siyasa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan al'umma a ƙarfi, ƙara wannan al'umma ƙarfi. Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da nauyi, da rauni. To wannan na nuna cewa fadin sayurus silis sama alaikum midirara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, yana daga cikin asalibul da'awa, hanyoyi na da'awa. Mai wa'azi ya fada wa wanda yake musu da'awa amfanin da za su samu idan sun karbi wannan da'awa, kwadaitarwa ngare irin abin da ya fada musu, kuma abubuwa ne da suke bukatarsa. Dama suna albahari da ƙarfi, suna ji su masu ƙarfi ne, aka ce da su idan sun yi imani da Allah za a ƙara musu ƙarfi. Ga su dama su manoma ne, suna bukatan ruwa, za a ba su ruwa, tattalin arziki ya haɓaka, arzikinsu ya ƙaru, duk abubuwa ne da suke so. Saboda haka idan ka zo za ka mutane wa'azi, to ka nuna musu cewa wa'azin naka zai musu amfani, zai amfane su a addininsu, zai amfane su a rayuwarsu ta duniya. Domin dan adam a tabi'arsa ba ya sa aikin banza, dan adam a tabi'arsa yadda Allah ta'ala ya halicce shi ba ya sa aikin banza. Dan adam abubuwa ne guda biyu suke tafiyar da shi, tsoro da kwaɗayi. Ya san cewa in yayi wannan abin akwai bala'i, akwai abin da baya so zai same shi, tsoron wannan zai sa ya bi umarni ko ya bar abin da aka hana shi, ko kuɗayin samun wani abu idan ya yi zai samu wani alkhairi, to wannan zai sa shi a yayi wannan, yayi abin da aka sa shi. To yana da kyau a sha sama a cikin alkur'ani kullum ana tafiya tare da at-targhibu wa tarhib. Targhibi zalla, in kai za ka samu aljanna, in kai kaza, a dinga karanta mutane falala sai mutane su ji ce ba ruwansu da sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Shiyasa za ka a cikin musulmi waɗanda sun bi ba da ƙarfi wajen harkan falala, za ka wajen sabon Allah suna da rauni, shi yana ganin wannan harkar ta falalar nan kawai ya wadatar, ko ya sabi Allah ba wani abu bane. An fahimta, domin sun rinjayar da ɗaya ɓangare, sai kuma masu rinjayar da harkar wato tsoratarwa, za ka su harkar su falala da sauransu babu ruwansu da wannan, in ka yi kaza kai dan wuta ne, ba maganar falala. Yadda wannan ba daidai ba ne, ana hada tsakanin at-targhib da at-tarhib. A nan annabi Hud alayhi salam ya yi musu targhib kafin kuma tarhib din ya zo, sai ce wala tatawallaw, bayan kun ji saƙo da na zo da shi kuma ba wani abu zai dauke ku na duniya ba, sannan kuma idan kun karbi wannan saƙo don amfanin kanku ne, saboda haka ku karbi wannan saƙo. Wala tatawallaw mujrimin, kada ku ba da baya ku ce ba za ku bi wannan saƙo ba, mujrimina ko kun kuna masu dagewa akan zunubi wani zunubi zunubi na shirka da kuma sabon Allah subhanahu wa ta'ala to yana kun yi wannan lalle ba ku kyauta ba to wannan shine wato jawabin da ko kiran da annabi Hud alaihi salam yayi wa mutanansa kuma uslubi ne na hikima na jan hankali babu cin mutunci babu musgunawa to yanzu kuma ayoyi na gaba za mu ji irin jawabin da mutanensa suka mayar masa na'am
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
نعم قالوا سكت يهود يا كهود ما جئتنا ببينة baka zo mana da wata hujja ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika mu ba za mu bar bautawa gumakan mu ba dan zancen da kake yi mana wa ma nahnu laka bi mu'minina mu kuma za mu yi imani da kai ba ka kalli irin wa'azi da yusu cikin taushi cikin hikima amma kaga irin jawabin da suka mai qalu suka ce yahudu ya kai hudu ما جئتنا ببينة بكزو منا دوت حجة شن النبي زي زو يفعل دعوة با حجة هكما بذي فعلوا دومي أكرشان وانا كسا الله تعالى آية فلا منا وتلك عاد جحدوا بآيات ربنا أكرشان وانا كسا نظام كرنجا إن شاء الله هو بي قادا واسك موسى آيوي وبيجي سبراك أجيازو موسى دعوي ya zo musu da hujjoji an fahimta bai da za annabi zo ibara da awa Allah ta'ala bai bashi aya bai bashi hujja ba to da me zai da'awar me zai nuna wa mutane cewa shi annabin Allah ne ta yaya zai tabbatar da cewa shi annabin Allah ai sai da aya sai da hujja sha za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira a cikin sahih Muslim a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah yake cewa ما من الانبياء نبي الا واعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر با وانا النبي سيد الله تعالى يا باشي abinda idan mutane sun gani za su imani da shi abinda zai tabbatar da cewa shi annabin Allah ne ba wani annabi face sai da Allah ta'ala ya bashi wani wa inma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya kuma sai dai ni hujja aya da Allah ta'ala ya bada shine wahyi na alqur'ani saboda haka fa arju anni aktharu an akuna aktharuhum tabi'an yawm alqiyamah saboda ina fata an zamanto na fi dukkanin annabawa yawan mabiya saboda haka bayar da zai annabi yazo ba tare da wata hujja ba to anan me suke nufi su ma ji da nabi bayyana su a fadar su hujjar da annabi Hud alaihi salam ya ga musu bai gamsar da su ba hujjar bata gamsar da su ba wannan hujjar da ka zo da ita mu ba ma maganin ta wajen a matsayin wata hujja ba ma maganin ta matsayin wata aya to in kana son mu imani da kai to ka kawo mana hujjar da za ta gamsar da mu kuma anda kuma za ka kawo musu hujjar wata hujjar ba imani za su yi ba iya ka wannan uslubi ne salo ne na kin da'awar annabi Hud alaihi assalam in kuma suna nufin ma ji ita na bayyana baka kawo mu baka kawo mana hujjar da muka nema daga gare ka ba, wanda kuma ba lazimi bane. Shi annabi dama aikinsa shine ya zo da wata hujja, ya kawo wata hujja wanda mutanen ba za su iya su kawo irin ta ba. To amma su bar wannan, sai da shi in kana so mu imani da kai ga irin hujjar da muke nema, wannan ba lazimi bane, tun daga hujja da na kawo muku ba ku iya kun kawo irin ta ba. Saboda haka za ku imani, ku imani. Qalu suka ce yahudu ma ji'ta nabi bayyina, baka zo mana da hujjar da mu za mu gamsu da ita. Hujjar da ka kawo wanda kake bayani, kai mana kake mana bayani, wannan hujjar ba ta gamsar da mu ba, bari maka ji. Saboda haka tunda baka zo mana da hujja ba, ba mu gamsu da hujjar ka ba. Wa ma nahnu bi tariki alihatina, mu ba za mu bar bautawa wato gumaka ko ababen da muke bauta musu ba. An qaulika ma'ana li qaulika, saboda zancenka. Wannan zancen da ka ba komai bane shirmi, ba abin da zai canja daga cikin al'amarin. Muna nan kan abin da muka samu na addini daga kakanni da iyaye. Wa ma nahnu laka bi mu'minina, mu ba za mu maka imani ba, mu za mu maka imani ba. Ai fadin su wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, wannan ayya nuna cewa me, ba za su imani da shi ba. Amma suka ƙara fitowa fili, kar ma ya fahimci cewa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, wa za mu bar wuta kuma ka ba, kar ma ya fahimci cewa za mu huta wa gumaka kuma mu za mu yi imani da kai. Su kore gaba ɗaya, su tabbatar da kafircinsu, ba za mu bar huta wa gumaka ba, kuma ma da ba za mu yi imani da kai ba. Kuma ma jumla ce ismiya, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, wa ma nahnu laka bi mu'minina, har abada ba za mu taba barin huta wa gumaka ba. Ba za mu taba yi maka imani ba. Kaga kafirci ya kai inda ya kai. Suna su nuna wa annabi Hud alaihi salam ya ma fidda tsammani daga imaninsu. Kar ma ya sa rai cewa za su imani. Ba wani abin da zai sa za su imani da shi. Saboda haka kawai ya ma bar da a wata sa ya fi masa alkhairi. Babu yadda za a yi su imani da annabi Hud alaihi salam. Kaga kafirci ya kai inda ya kai, kafirci ya kai inda ya kai. Sura minti nawa? Minti uku. Za mu yi shiga aya ta gaba na tuna ganin sura minti uku, ai gara musu ya ni sura minti uku ne. Saboda haka za ka duk wannan abin da aka fahimta haƙurin annabawa, kuma jawabu ga annabawa suna tausasa harshe, suna amfani da hikima, kuma suna nuna wa mutane amfanin wato imani da saƙon da suka zo da shi. Kuma dai ɓangaren su mabiyan annabawa kafirai wanda ba su imani ba, idan sun tashi mai da martani babu hikima a ciki, har da zagi da cin mutunci. Kuma abin da ke da muhimmanci, wannan baya tunzura annabawan. Ana fahimta, su za su fara gabatar da saƙo cikin hikima da magana mai taushi da ladabi, su za su mai da martani cikin rashin mutunci da musgunawa da cin mutunci. Amma kuma wannan baya mai tunzura annabawan. Ba wannan akwai babban darasi ga masu da'awa, waɗanda kana gani suna kan bata, ka zo ka yi musu wa'azi, ka nuna kuskuren abin da suke yi, za ka ga sau da dama wajen mai da martani me sai sun yi me, za su ci mutunci. Suna cin mutunci kamar yadda muke gani a social media da yawa, wanda suna kan bid'a, aka ce musu wannan bid'a, in suna shi mai da martani, irin kalamu da ke fitowa daga bakinsu marasa kyawu. To kai da kake fada musu gaskiyar, kai da kake so su shiryu, me ya kamata ka yi? Bai kamata me ba ka biye musu ba su tunzura ka ba, ya kamata ka yi dabtun nafsu. Wannan kuma gaskiya yana da wahala, amma sai an yi wa sai mutum yawa kansa tarbiya, domin karshe zai me da'awar ba za ta yi amfani ba. Kayan fada musu alkhairi suka mai da sharri, kai ma ka tunzura ka mai da sharri. An san biyan bukata? Dama shi ne a yi koyi da annabawa, shi ne a yi da'awa tana bukatar haƙurin, a maka ba daɗi. Sai dai ko za ka mai da martani sun kawo shubuha, akwai hanyar da ya kamata ka bi ka gabawar shubuhar. Ba wai ba mai da martani ba ne, dole a mai da martani. A warware, amfani mai da martani shi ne mai a nuna ga inda gaskiya take, ga inda kuskure yake, ga inda gaskiya take, ga inda shubuha take. Abin da suka faɗa nan ba hujja ba ce, shubuha ce, da ma ku fahimta. Wannan shi ne abin da ke abin da ya kamata a yi. To shi yasa dole masu da'awa su mutu suna da haƙuri, musamman masu da'awar sunna a irin wato ɗaya ɓangaren irin in sun tashi yin martani sai sun taɓa shakhsiyar mutum. Kaza 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 kaza, inda addini kake so, gaskiya kake so, ai ka tattauna akan ra'ayinsa, akan fahimtarsa, ba akan shakhsiyarsa ba. Shi wanda kake tattaunawa da shi yau zai tafi mila, kila zai mutu, amma ra'ayin yana nan ai. Kila shi gobe zai mutu, yau ka zazzage shi yau ya mutu, gobe kuma wani zai ci gaba da wannan ra'ayi. Saboda haka shi ne hikima ka tattauna wannan ra'ayi. To Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon guje mata. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, Allah ya ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya, matsalolin da suke faruwa ƙasashen musulmi da fitintunu gaba ɗaya, Allah subhanahu wataala yi mana, Allah subhanahu ya kawar da fitintunun nan, masu tada fitina Allah subhanahu wataala yi mana maganinsu. Allah ya kare al'ummar musulmi daga sharrinsu. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.